ayoyi da suke nuna cewa in aka ce inzar gargadi yana shafan kafirai, shi kuma tabshir ko tazkir yana shafan mu'minai. Ubangiji yace wa zakki fa zakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id, ka yi tunatarwa da alqur'ani. Wa zaka tunatar wanda yake tsoron azaba ta Allah subhanahu wa ta'ala. Sai dai akwai yanda aka yi wato sanya inzari ga masu imani. Allah maɗaukakin sarki ce innama tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib wa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Lalle kai manzon Allah wanda kawai kake gargadantarwa, wanda kake masa gargadi, shine wanda ya bi ambaton Allah kuma ya ji tsoron Allah mai rahama a boye. Dan haka ka masa albishir da gafara da lada wanda yake na karamci. A wannan aya sai ta ce wanda ake yi magargadi shine wanda ya ji tsoron Allah kuma ya bi wato tunatarwa alqur'ani mai girma, shi kadai ne ake masa gargadi. Kenan wannan aya ta nuna cewa ana gargadi a masu imani ma. Wasu malamai suka ce eh gargadi ne amma ba gargadi irin na kafirai ba. Ma'ana gargadi gargadi ne da za a faɗa masa cewa idan bai yi imani ba ko bai tsaya ya kula da imaninsa ya kiyaye ba akwai azaba ta wuta, to sai kuma ya amfana. Don haka duk wanda aka masa gargadi bai amfana da gargadin ba, kaman ba a masa gargadi ba ne. Mun fahimci wannan ko? Kaman ba a yi masa gargadi ba ne kwata-kwata. Don haka gargadi mai amfani shi ne gargadin da mai imani ya amfana da shi, shi ne gargadi mai fa’ida. Gargadi a cikin alkur'ani ya ana itilaƙinsa a kan abubuwa guda biyu. Akwai inzarun am, gargadi na gaba ɗaya na kowa da kowa, kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal muddassir, ya kai wanda yake lulluɓa a cikin mayafi sai aka ce kum fa anzir, ka tashi ka yi gargadi. Wannan ya shafi kowa da kowa, da kafiri da in aka masa gargadin ba zai amfana ba, da wanda in aka masa gargadin zai amfanu. Ubangiji ya ce tabaraka allazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Ubangiji albarkarsa ta yi yawa shine wanda ya saukar da alqur'ani a bawansa domin ya zama mai gargadi ga halittun Allah. Wannan ana nufin gargadi am. Gargadi khas shine wanda muka karanta ayoyi dai a kansa. Allah ce litubashira bihi almuttaqina wa tunzira bihi qauman ludda, kai albishir a masu jin tsoron Allah su kuma masu kangarewa ka musu wato gargadi, ka musu gargadi. Karkashin wannan aya mai albarka za mu fahimci cewa aksar at-tazkir wa aksaru tabshir na mu'minai ne, ko kuma at-tabshir gaba ɗaya na mu'minai ne. Haka tazkir tunatarwa na mu'minai ne. Shi mu'mini ana so ana yawaita tunatar da shi, ana yawaita kusanto masa aljanna saboda ayyukansa da imaninsa, kada ana nisantar da shi zuwa ga musulunci. Matukar yana da imanin, a nuna masa ya rike imaninsa, ya kiyaye imaninsa. Wannan shi ne abin da ya kamata ana yawaita yi wa mutum mai imani, ba yawaita yi masa gargadi da cewa ai ya lalace, ya mutu, ya zama dan wuta, ya zama kaza, ya zama kaza ba. A'a, saboda imaninsa to ya zama gargadi ya fi yawa, ai tunatarwa da kuma albishir ya fi yawa a wa'azi da za a yi wa mutum mai imani. Shi kuma kafiri da ya kangare yakin imani, to shi kuma sai ya zama ana masa gargadi, ana nuna masa akwai azaba ta Allah maɗaukakin sarki idan bai imani ba. Wallahu ta'ala alam. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da mana bayani a aya ta uku cikin wannan sura faqala azza wa jal ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma
tadhakkarun na'am ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ittabi'u ittabi'u fi'ili ne amri bi ma'ana ku bi idan aka ce bi malaman lugha suka ce shine an tamshi khalfa ghayraka ko wara'a ghayraka kai tafiya a bayan wani yana taku kana bin bayansa yana taku kana bin bayansa shine ittabi' ku bi ma unzila ilaykum abinda aka saukar a gare ku menene abinda aka saukar wa menene abinda aka saukar zuwa ga musulmai shine alqur'ani mai girma kamar yadda ayoyi da dama sun tabbatar da cewa alqur'ani shine abinda aka saukar ubangiji ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilaykum ma unzila ilayhim min rabbihim ka mu muka saukar maka da azzikir shine alqur'ani alqur'ani shine zikir kamar yadda Allah ya ce wal qur'ani zikir ka musu bayanin abinda aka saukar musu daga ubangijin su subhanahu wa ta'ala azzikir shine alqur'ani yana bukatan bayanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dan haka abi shi alqur'ani mai girma da kuma sunnar manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi manzon Allah ubangiji yace wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya baku shine ma'ana ataakum fakhudhuhu to ku rike shi manzon Allah ya ba mu alqur'ani ya ba mu sunna yace gashi mu kuma sai mu rike shi hannu bibbiyu mu rike shi da fiƙoƙin mu da haƙwaran mu yadda koda za a figa sai dai a fike da haƙwara wato riko mai ƙarfi yadda ba yadda za ba wanda zai iya raba mu da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa ma nahakum anhu abinda manzo ya hana ku aikatawa fantahu to ku hanu kada ku aikata wannan shine ma'ana ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijinku wanda ya shafi alqur'ani da bayanin alqur'anin cikin sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ba za mu wadato da aiki da alqur'ani shi kadai zallan alqur'ani mu ce ba mu yadda da sharhin da manzon Allah yayi mu alqur'ani da bakin sa ko kuma a aikata ba idan muka yi haka mun tabe kuma alqur'anin kansa ba za mu taba imani da shi yadda ya kamata ba in ka ce kai imani da alqur'ani shi kadai baka yi imani da sunnar manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to akwai alqur'anin ma baka yi imani da shi ba dan zai zama cewa afa tu'minuna bi ba'dil kitabi ne wa takfuruna bi ba'dhi kai imani da wata ayar baka yi imani ba saboda ayoyi da dama da suka ce manzon Allah ya sharhin alqur'ani suna nan to kaga kenan in baka yadda da abin da sunnar manzon Allah ba kace alqur'ani zalla to baka yadda da wannan ayar ba to wanda ya kafirce mu aya ɗaya ta alqur'ani kaman ya kafirce mu alqur'ani ne gabaki ɗayan sa dan haka ya ku ƴan uwa musulmai kada mu yadda a zo a raba mu da aqidar mu a zo a raba mu da musulunci ana cewa alqur'ani zalla ana yaudarar mutane ana fisgar su ana hana su aiki da alqur'ani a ayyuka da dama na musulunci na shari'a idan baka dauki tsarin da manzon Allah ya bi ba wallahi ba za ka iya yin su ba salloli azumi da sauransu ba za mu iya aikata su ba dole sai mun karanci sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba za mu iya aikin haji ba dole sai mun karanci sunnar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata su tabbata a gare shi. Wannan shine ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ku bi abinda muka saukar muku daga wa daga ubangijinku. Wala tattabi'u min dunihi awliya'a. Kada ku bi wasu iyayen gida waliyai ko ma bayan abinda aka saukar muku. Kada ku aje alqur'ani ku bi maganar waɗansu mutane. Mun gane ko? Kar ka aje maganar manzon Allah, ka zo ka bi maganar wani sheihinka ko wani wanda yake da awar malinta, ka aje maganar manzon Allah, tsira da amincin Allah tabbata a gare shi. Dole alqur'ani shi za a bi, ba a bin maganar wani in ba alqur'ani mai girma ba. Malamai magabata waɗanda suka jagoranci al'umma akan bin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, ashabu mazahibin arba'a waɗanda suke da mazhabobi guda hudu shahararru, duka maganganun su yana nuna cewa ana koyi ne da manzon Allah, ana bin manzon Allah ne sau da kafa, makahuwar biyayya. Amma idan wani ne ba a masa irin wannan biyayya din, idan suka faɗi magana ta saba wa maganar manzon Allah, tsira da aminci Allah tabbata a gare shi, suka ce a aje maganar su a dauke ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umurce mu da shi, mu tsaya mu bi alqur'ani, mu bi sunna, kada mu bi maganganun wasu malamai ko wasu mutane da ya saba ma alqur'ani, ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Ubangiji yace qalilan ma tadhakkarun, kadan ne a cikin ku suke iya tuna wannan magana, suke amfanuwa da wannan wa'azi. Da yawa daga cikin mutane ba sa imani, kamar yadda Allah ya ce wa ma aktsarun nasi walau harasta bi mu'minin, mafiya yawan mutane ba masu imani bane, ko da kayi kwadayin sai sun yi imani to ba za su yi ba. Ubangiji subhanahu wata'ala ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun, da yawa ba sa imani da Allah madaukakin sarki sai sun yi shirka da Allah. Ubangiji ya ce fala yu'minuna illa qalilan, ba sa imani da Allah madaukakin sarki sai ɗan kaɗan a cikin su. Wannan yake nuna mana da yawa daga cikin mutane ba sa imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tuti aktsara man fil ardi yubilluka an sabilillah, idan ka biye mafiya yawan mutanen duniya to za su batar da kai daga bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka kada jama'a da yawa su rudar da mu, muki bin sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya siffanta masu imani cewa su ne kaɗan a ayoyi daban-daban, kamar yadda muka karanta a cikin wannan aya mai albarka. Muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu imani, Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan imani, ya datar da mu. Bayan wannan sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce
وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون, فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين.
Na'am, Ubangiji ya ce wa kam, kam kalma ce da ake bayani akan ta nuna, don nuna yawan abu. Ana bada labari don a nuna maka yawan abu, yawaituwar abu, maimaituwar abu. Ubangiji ya ce alƙarya da dama mun halakar da ita, faja'aha ba'asuna, sai azabar mu ta zo mata, bayatan da daddare suna barci, auhum ko kuma su din qailuna suna cikin barci da rana, ko suna barcin dare ko kuma suna barci da rana, azabar mu ta zo musu. Wannan aya tana da alaka da aya ta bayanta da Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkaruna wa kam ahlakna. Ku bi abinda muka saukar muku daga ubangijinku, kada ku bi wasu waliyai ko ma bayan Allah, ko wasu waliyai da suka saba ma alqur'ani da sunnar manzon Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Idan ba ku bu ba, ai akwai alƙarya da yawa da muka halakar da ita, azaba ta zo suka halaka, wasu cikin dare, wasu kuma da rana a tsaka, daidai lokacin da ake hutu ake barcin kaidula, sai azabar mu ta zo musu. Ayoyi da dama suna tabbatar mana cewa Allah yana halakar da mutane bi sababi takzibihim, saboda sun ƙaryata annabawa, sun ƙi yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin waɗannan ayoyi akwai faɗin Allah maɗaukakin sarki cikin suratu al-an'am, wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Ubangiji yace an yi izgilanci da manzanni da suka zo kafin ka. Allah maɗaukakin sarki ya saukar da azaba a waɗanda suka yi izgilanci, ma kanu bihi yastahzi'un, azaba ta sauka musu irin yadda suke izgilanci a manzannin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan yake nuna mana duk wanda ya izgilanci ya ki yin biyayya, to Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da shi. Ubangiji ya ce faka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun wa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid. Ubangiji ya ce da yawa daga cikin alƙaryoyi mun halakar da su, alhali suna azzalimai, sai ga su garurrukansu sun faɗi a kan rufin ɗakinsu, ga bishi ga rijiyoyi waɗanda yanzu an daina amfani da su, da gari ne al'umma ce mai yawan gaske, ana zuwa rijiyar ana ɗiban ruwa, wajen baya rabuwa da mutane, amma yanzu gashi babu mutanen, an halakar da su, an bar rijiyar ta zama banza, ta zama woshi, ba a amfanuwa da ita. Wa kasrin mashid, zaka ga gidaje kyankyararru, an kyankyara su benaye, gidaje masu kyau, amma ga sunan babu kowa a ciki. Yace idan ka leka zaka ga irin waɗannan da dama, ga na da waɗanda suka wato ƙaryata manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, duka mun halakar da su. Wannan ma yana nuna mana cewa duk mutumin da bai imani ba akwai halaka tana zuwa, a kode Allah maɗaukakin sarki ya masa azaba, azaba wacce take a kiya gidan duniya ko kuma azaba ta duniya da ta lahira. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim damara Allahu alaihim walil kafirina amsaluha. Ba za su tafiya a doran kasa ba su ga ƙarshen waɗanda suka zo kafin su, waɗanda suka ƙaryata annabawa, damara Allahu alaihim, Allah maɗaukakin sarki ya rugurguza su ga baki ɗaya, an rusa gidajensu, an karkashe su. Walil kafirina amsaluha, haka duk waɗanda suka kafirce wa manzon Allah, to za a musu irin yadda aka yi ma al'ummomi da suka zo a baya. Waɗannan ayoyi duka suna nuna mana cewa idan ba mu yi imani da Allah maɗaukakin sarki ba, ba mu bi sunnar manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, to Allah maɗaukakin sarki zai halakar da mu kamar yadda ya halakar da al'ummomin baya. Shine Ubangiji ya faɗa mana a wannan aya, wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna. Malamai sun yi magana akan wannan jumla cewa ahlaknaha, mun halakar da ita, faja'aha ba'suna, sai azabar mu tazo. To abu biyu ne akai ko kuma abu ɗaya akai? Idan aka ce ahlaknaha, ya akai aka halakar da su? Halakarwan azaba ne, ba'suna din azaba ne. Mun fahimci wannan ko? Wasu suka ce wannan fa din ba fa'u ta'qib bane, akwai fa idan ta zo a magana tana nufin da akai kaza sai akai kaza, suka ce fa'un ce wacce take nuna tabbatar da magana, domin ahlaknaha da ja'aha ba'suna du abu ɗaya ne, mun halakar da su ta hanyar azaba. Kamar yadda Larabawa sukan ce qaruba sai a ce fadana, duk me ake nufi da magana? Ya kusanto, mun gane ko? Zalama sai a ce fabaga, yayi zalunci, yayi bagawa, duk me ake nufi? Duka ana nufin dagawa ko kuma zalunci ko cutarwa. Mun fahimci wannan ko? Suka ce ma'ana faja'aha ahlaknaha faja'aha ba'suna, suka ce duk abu ɗaya ne. Wasu suka ce a'a, yana daukan ma'ana guda biyu, ma'ana ahlaknaha idza aradna ihlakaha. Alƙafai ƙaryoyi da dama waɗanda idan muka so halakar da su, faja'aha ba'suna, sai azabar mu ta zo mana, ta zo musu. kamar yadda Allah ya ce fa iza qara'atal qur'ana wa iza qara'atal qur'ana sai aka ce mi fasta'iz billahi idan ka karanta alqur'ani lafazin madi ne amma mi ake nufi iza aratta qira'atal qur'an idan kai nufin karatun alqur'ani fasta'iz billahi to sai ka nemi tsari da Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu iza qumtum ila ssalati sai aka ce faghsilu wujuhakum akai bayanin yanda ake alwala ya ku masu imani idan kun tashi za ku yi alwala za ku yi sallah kaga ana nufi idza aradtumus salah idan kuka yi nufin yin sallah to sai ku yi alwala suka ce to wannan aya ita ma tana nufin haka alƙaryoyi da yawa da muka halakar da su ko muka yi nufin halakar da su sai kaga azabar mu ta zo musu mun fahimci wannan ko wallahu ta'ala alam ko dai ya zama karfafa magana ce a halakna ha faja'aha ba'asuna magana ce guda daya ko kuma ya zama ana nufin idan muka so halakar da su sai azaba ta zo musu a bayatan aw hum qa'ilun wannan yana magana akan gafla Allah yana halakar da mutane a lokacin da basu zata ba basu tsammanta ba haka kawai kwatsam sai Allah madaukakin sarki ya halakar da su ayoyi da dama sun tabbatar mana da wannan cewa Allah madaukakin sarki yana halakar da masu laifi ba zato babu tsammani bayan an musu gargadi an nuna musu azaba za ta zo sai su shantake ranar da basu zata ba basu tsammanta ba lokacin da basu zato basu tsammani sai azabar Allah madaukakin sarki ta zo kamar yadda Allah ya ce afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum qa'ilun yanzu mutanen da ke da suke cikin garuruka sun amince azabar mu ta zo musu bayatan da daddare ana barci wa hum na'imun suna cikin barci da daddare kun ga wannan ana nufi me za a shammace su da azaba kenan aw aw amina ahlul qura ko kuma sun amince an ya'tiyahum ba'suna duhan azabar mu ta zo musu lokacin walha wa hum yal'abun suna cikin hidindimun su yal'abun anan gurin ba wasa ake nufi ba mun gane ko domin mutane ne waɗanda ba yara bane balle a ce suna wasa irin na yara amma mi ake nufi yal'abun ai fi shughlihim suna cikin shagalin su na neman duniya domin a nuna ma rayuwar duniya gaba ɗayan ta menene la'ibun ne walhaun mun gane ko sun amince azabar mu ta zo musu lokacin hantsi suna cikin shagulgulan su na rayuwar duniya ana cikin kasuwa ana gona ana noma ana waye kawai sai azaba ta zo ko sun amince da haka kun ga wannan yana nuna mana azaba takan zo a mutum lokacin da yake cikin gafala dan haka mai zalunci mai saban Allah idan ya ga yana jin dadi to ya kuka da kansa ya dawo ya ma kansa wa'azi yayi qiyamul layli a kansa cewa la'alla azabar Allah ce ta kusan zuwa masa sai ya tuba ya dawo ya ga Allah madaukakin sarki ya bar wannan shagala da yake cikin ta ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗi irin wannan a cikin suratul nahl ubangiji ya ce afa aminal ladina makaru sayyiati an yaksifa Allahu bihimul arda aw ya'tiyahumul azabu min haythu la yash'urun yanzu madanda suke aikata munanan ayyuka sun amince an yaksifa Allahu bihimul arda Allah ya kifar da kasa da su kasa ta hadiye su ta sinitse a cikin kasa aw ya'tiyahumul azabu ko kuma azaba yazo musu min haythu la yash'urun kayan da ba sa tsammani kun ga nan ma ana nufin me bagatatan mun gane ko mufaja'a ta azaba Allah ya maimaita bayani yadda azaba za ta zo musu kwatsam ba zato ba tsammani Allah ta auya akhudahum ko dai idan ubangiji ya ga dama ya kama su fi taqallubihim ana kai kawo aje a dawo ana ayyuka ana hidindimu na duniya ana neman kuɗi wasu ana biki wani yana tuki sai kaga azabar Allah ta zo lokaci guda kwatsam fa inna rabbakum wa ma hum bimu'jizin ba za su iya gagaran Allah ba aw ya'khudhum ala takhawufin ko idan Allah ya ga dama ya kama su da daddaya ana rage su daban-daban shine ma'ana takhawuf bi ma'ana tanqusi Allah yana rage su kadan 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 fa inna rabbakum sai Allah ya ce to ubangijinku la ra'ufun mai tausayi ne rahim mai jin kai ne kana zaune ga wancan abokin sabon Allah ne a wajenka tare kuke sabon Allah ya mutu wancan ma ya mutu to kaga kai rahama Allah yake nufin ka da ita sai ka tuba ka ce wannan fa abokin sharholiya ta ne ya tafi lahira babu shi wannan ma ya tafi to fa sai ka shafa makanka ruwa shine ma'ana awi akuzahum ala takhawufi idan ubangiji ya ga dama sai ya kama su da daddaya ana rage su ana musu dauki daddaya domin ya zama rahama da wa'azi ga waɗanda suke aikata saban Allah irin su duka wannan yana nuna mana cewa kin bin Allah madaukakin sarki dalili ne dake sa a halakar da mutum mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu bi dokokin sa mu yi imani da manzannin sa mu bi sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sai mu samu tsira duniya da lahira idan ko ba mu yi haka ba Allah madaukakin sarki zai halakar da mu mun fahimci wannan ko aw ya'kuzuhum aya faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun azabar mu tazo musu da daddare suna barci ko kuma da rana suna barcin kailula kailula sunna ce mai kyau wanda ana so mutum inde ba shimulgulan ka sun yawa ba a ce kana samun lokaci da kake barci na kailula ana yin ta ko dai kafin sallar azhar mutum ya tashi sallar azhar a jami'i ko kuma bayan sallar azhar kafin la'asar ta yi mutum ya dan kwanta yayi barci mai dadi mai kyau wanda yakan tafiyar da damuwa a cikin kwakwalwar mutum idan mutum yana yawaita barci na kailula to zaka ga bai cika shiga cikin damuwa ba bai cika shiga cikin tashin hankali ba abin damuwa abin tashin hankali zai zo masa kaga shi din bai shiga wannan tashin hankali ko wannan damuwa din ba kuma yakan wanke kwakwalwa Allah madaukakin sarki ya datar da mu ubangiji yace me ayar gaba fama kana da'awahu waɗannan al'ummomi da Allah madaukakin sarki ya halakar da su ba su da wata magana da suka fada ba su da wata addu'a da suka yi ba su da wani zance da suka fada iz ja'ahum ba'suna da azabar mu tazo musu illa qalu kawai sun ce inna kunna zalimin mu azzalimai ne mun kasance azzalimai me kenan suka yi sun yi zalunci me yanzu suka yi a nan gurin nadama da kuma tabbatar da cewa suna kan kuskure mun gane ko sun tabbatar ma kuskuren su a kansu kuma suna nadama amma yanzu ne nadama sai da azaba ta zo musu idan azaba ta zo nadama bata me bata amfani kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa yace wa kam kasamna min qaryatin kanat zalimatan ko wa ansha'ana ba'daha qauman akharin mun halakar da alqaryoyi masu yawa kanat zalima da suka yi zalunci wa ansha'ana ba'daha muka tada waɗansu bayan waɗannan jama'ar da muka halaka qauman akharin wasu mutane daban falamma ahassu ba'sana da suka ji alamar ga azaba ta zo izakum yarkudun sai suna kokarin su guje mu azaba din ana gudu da kafafuwa ana so a guje mu azaba a tsira daga azaba la tarkudu karku guje warji'u ila ma utriftum ku dawo gurin da kuka ji dadi ku dawo gurin da kuka yi sharholiya ku dawo gurin da kuka saba mu Allah mun gane ko masakinukum ku dawo cikin gidajenku la'allakum tus'alun za a tambaye ku qalu ya wailana suka ce kai can mu sun yi me nadama inna kunna zalimin mu azzalimai ne mun cuci kanmu fama zalat tilka da'awahu basu gushe ba wannan ita ce maganar su shine da'awar su hatta ja'allahum hamid hasidan khamidin har sai da muka mai da su fadaddu muka kayar da su a ƙasa suka rududdige wannan shine al'amarin su ibn jarir ya rawaito hadisi daga abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu manzan Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi na cewa ma halaka qaumun hatta yu'zaru min anfusihim mutane ba sa halaka har sai sun yanke ma kansu hanzari su da kansu har sai sun ce yanzu ba mu da hanzari ba mu da uzuri mun gane ko sai sun tabbatar mu kansu su masu laifi ne sannan sai su halaka sai aka tambaye Abdullah ibn Mas'ud aka ce ta yaya haka zai iya kasancewa sai ya ce faqara'a hadhihi al-aya sai ya karanta wannan aya mai albarka da muka karanta ta fama kana da'awahum iz ja'ahum ba'suna ba su da wata magana da suka yi ba su da wani zance da suka fada da azabar mu tazo musu kawai sun ce inna kunna zalimin mu mun cucuka mu mun gane ko ya karanta wannan aya dan haka duk wani azzalimi duk wani mutumin banza idan halaka tazo masa zai tabbatar shi ya cucuka sa zai tabbatar malefin a kansa ba a kowa zai tabbatar malefin ba a daidai lokacin zai tabbatar da kansa cewa yayi asara ya cuci kansa yayi nadama hina la tanfa'u nadama a lokacin da nadamar ba za ta maka amfani ba mun gane ko ba za ta ma amfani ba don haka ya ku yan uwa mu ji tsoron Allah madaukakin sarki mu bi sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam mu bi abinda aka saukar mana daga manzon Allah daga ubangiji mu bi sunnar manzon Allah to sai mu tsira idan azaba ta zo sai kaga Allah madaukakin sarki ya sa in kai nadama sai nadama ta ma amfani in ka tuba sai tubar ta maka amfani amma in ba haka ba nadama ba ta amfani ga mai saban Allah a daidai lokacin da azaba ta zo masa halakarwa ne Allah madaukakin sarki zai halakar da shi Allah ya datar da mu Allah madaukakin sarki yace
فلنسألن
الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين نعم وبنجد يتي فلنسألن الذين أرسل إليهم تبت زام تنبي وأن دعكي أي كازوا غريس من زني walan nas'alanna al-mursalina sannan zamu tambayi wadanda aka aika musu manzannin ba mun gane ko zamu tambayi manzanni kun isar da sako zamu tambayi wadanda aka aika musu manzanni al-ummomi an isar muku da sako duka zamu yi wannan tambaya ubangiji ya akkada wannan magana wanda yake nuna la muhala babu makawa sai wannan tambaya ta faru ranar tashin al-kiyama a wannan aya ubangiji bai fadi me za a tambaya ba haka ne ko bai fadi me za a tambaya ba kawai da yace za a yi tambaya din amma ubangiji subhanahu wataala yayi bayanin abin da za a tambaya game da manzanni ya fadi me za a tambaye su Allah ya ce yawma yajma'u Allahu ar-rusula fa yaqulu ma za ujibtum ranar da Allah zai tara manzanni sai ya ce musu wata irin amsa aka muku wata irin amsa aka baku an amsa muku ko ba amsa muku ba zai tambayi manzanni su bada bayani cewa mun isar da sakonka ya ubangiji an amsa ba a amsa ba wasu sun amsa wasu ba su amsa ba manzanni za su yi bayani sannan in suka gama sai Allah ya tambayi waɗanda aka aiko musu mutanen manzannin Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu ma za ajabtumul mursalin ranar da Allah zai kira su zai ce wani irin amsa kuka bai wa manzanni wani irin amsa kuka bai wa manzanni nan ma su ma za a tambaye su ta faɗi amsar da suka bai wa manzanni a wasu gurare ubangiji subhanahu wataala ya bayani cewa za a tambaye kowa da kowa Allah ya ce fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu na rantse da ubangijinka za mu tambaye su gabaki ɗayan su game da abin da suke aikatawa ubangiji ya ce waqifuhum innahum mas'ulun ka tsere su a tsere su ku tsere su ku mala'iku za a tambaye su akan gabar shiga jahannama mun gane ko za a ce musu malakum la tanasarun me yasa yanzu ba za ku taimaki junanku ba a duniya kuna taimakon juna kuna ziga juna to yanzu a lahira ma sai ku taimaki juna sai ku ziga junanku wani yana kokarin zai zo masallaci ka ziga shi ka ce kar ka zo ka karfafe shi to yanzu a lahira za a tura ku wuta ku karfafi juna ku ce kar mu je ya za iya ba zai yi ba mun gane ko shi da ubangiji zai tsaye da su zai musu wannan tambaya malakum la tanasarun me yasa ba za ku taimaki juna ba za ku hada baki ba ku ce bi taurin kai a ubangiji kar mu tafi yanzu ba ku yi irin yadda kuke a duniya kun ga dole jahannama insha Allah sai kin tafi a da wasu ayoyi waɗannan duk suna nuna mana za a yi tambaya amma wasu ayoyin sai suke nuna ba za a yi tambayar ba Allah ce fa yawma idhin la yus'alu an dhanbihim insun wala jan a ranar ba a tambayan mutum ko aljani game da zulubinsa, ba za a tambaye shi ba. Allah ya ce wala yusalu an dhunubihimul mujrimun, ba a tambayan mujrimai game da me, game da zulubansu. Malamai sun tattauna game da irin waɗannan ayoyi, wanda suka ce waɗannan ayoyi ba wai suna karo da junansu bane. Da irin waɗannan amsoshi, Allah ya taimaki babban jagorarmu a sakatare na ƙungiyar Izala, a Sheikh Kabiru Haruna Gombe, yayi raddi tambayoyi guda 100 ko ga masu sussuka, ƴan Alƙur'ani zalla, ƴan kalakato. Daga cikin shubuhar da suke kawa, suka ce Alƙur'ani ai sunnar manzon Allah akwai tufka da warwara, wani gurin za a ce ayi, wani gurin za a ce kar ayi. Suka ce dan haka shi yasa ba za su yi amfani da hadisan manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Malam ya ce musu, idan wannan ita ce hujjarku, shi yasa za ku rike Alƙur'ani, to Alƙur'ani ma akwai irin waɗannan ayoyi. Mun gane ko? Akwai irin waɗannan ayoyi, shi ne ya zazzago musu ayoyi guda 10 ko kuma wajihi guda 10 daban-daban. Irin waɗannan yake cewa a guri kaza an ce kaza, a guri kaza an ce kaza. To anan an ce za a tambaya, nan an ce ba za a yi tambaya ba. Shikenan sai ka ce Alƙur'anin ma ba za ka yi aiki da shi ba. Ko? Ko ka ce a waɗannan ɗin dukansu ba ayoyin Alƙur'ani ba ne. Ko ka ce ba ayoyin Alƙur'ani ba ne ka ƙaryata. Ko ka ce a to shi ma Alƙur'anin akwai A da AA a cikinsa. Shi ma sai ka ce ba za ka yi aiki da shi ba. Amma malamai masu ilimi da Allah ya ba su zurfin ilimi sun ga ayoyin kuma sun tattauna a kai. Wancan tambaya ce na aikin da ka yi umuman. Tambaya ce na an isar maka da saƙo, ka ce an isar. Mun gane ko? Wannan kuma tambaya ce na zunubinka. A tambaye ka, Ubangiji ya tambaye ka laifin me ka yi aka saka a wuta. Mun gane ko? Ubangiji ya tambaye ka ka yi laifi ko ba ka yi ba. To wannan shi ne Ubangiji ba zai tambaye ka ba. Saboda me? Ubangiji ya san laifin da ka yi. Ya san ɓarnar da ka tafka a gidan duniya. Ubangiji labari zai baka ran tashin alkiyama. Ka aikata ta kaza, ka aikata kaza, ka aikata kaza. Wannan shi ne zam. Mun gane ko? Duk yanda aka kore tambayar, za ka ga ana magana akan an kore tambayarsu game da zunubinsu ne. Ba wai tambaya ta tusa baƙin ciki da takaici ba. Amma irin waɗannan tambayoyi, tambaya ne ko ta tusa baƙin ciki da takaici, ko kuma tambaya ne ta su tabbatar ma kansu cewa an aiko musu annabawa. Wanda ƙarshen amsar manufarta shi ne zai sake zama musu baƙin ciki da takaici da nadama, saboda an aiko musu annabawa ba su da uzuri. Mun fahimci wannan ko? Ubangiji da ya ce waqifuhum innahum mas'ulun, ku tsaye da su a gabar shiga wuta. Za a tambaye su, me za a tambaye su, wata irin tambaya za musu? Za a ce malakum la tanaffaru, me yasa ba ku karfafan junanku kamar yadda kuka saba a gidan duniya kuna karfafan juna? Dan Allah, wannan ba jefa bakin ciki da takaici bane, jefa bakin ciki da takaici ne. Malamai suka ce hadha su'alu tawbih wa takari, tambaya ce ta a kwankwashi mutum, a jefa masa takaici, a jefa masa bakin ciki, a karasa masa azaba. Mun fahimci wannan ko? Wallahu ta'ala alam. Dan haka Alƙur'ani mai girma dukansa littafi ne da Allah madaukakin sarki, muhkam ne, babu tufka da warwara a ciki. Sai dai wanda Allah ya toshe basirarsa ya kasa ganewa, ya ce akwai tufka da warwara. To haka su ma hadisan manzon Allah ne. Irin su Imam Tahawi a cikin Mushkilul Athar sun yi bayani yadda ake haɗa hadisai da suke karo da juna, a yi bayaninsu. Kuma kowanne ya samu tsugurinsa. Mun fahimci wannan ko? Kowanne ya samu nasa matsugunin. Babu karo da juna a cikin maganganun manzon Allah. In ka ga maganganun sun yi karo da juna, to za ka samu ko dai ɗayan ya inganta, ɗayan bai inganta ba. Mun gane ko? In ya zo da za a kira shi karo da juna ɗin kenan, to ɗayan bai inganta ba. To in bai inganta ba, ya zama na manzon Allah kenan. Mun gane ko? Idan hadisi ɗaya ingantacce ne, ɗaya kuma mai rauni ne, to dama mai ingancin za mu yi amfani da shi. Ɗayan ba maganar manzon Allah ba ne. Mun fahimci wannan? Kun ga ba a samu karo da juna ba a cikin maganganun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Dan haka wanda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi, ya ba su basira, sukan bambance tsakanin hadisan manzon Allah kamar yadda suke bambancewa tsakanin ayoyin Alƙur'ani mai girma.
ubangiji yace fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wa nas'alanna almursalin daga cikin irin tambayoyi da za a musu a mushrikai ran tashin alkiyama idan aka jefa su a wuta za a ce musu afasihirun hadha am amtum la tubsirun kun ce alqur'ani sihiri ne kun ce tsafi ne to yanzu wannan azabar da ake muku a wuta ita ma tsafi ce ku fada mana tsafi ne ko dai ba ku lura ne ku fada mana gaskiya wannan tambaya ne ko ba tambaya ba tambaya ce amma ta me ta jefa bakin ciki mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu ubangiji ya ce fala na qussanna alaihim bi ilmi wa ma kunna ghaibin za mu karanta musu laifukan su da suka aikata da ayyukan su da suka aikata bi ilmi akan ilimi da ilimi ba da jahilci ba wa ma kunna ghaibin lokacin da suke aikata aikin ba a wani waje muke ba ba a koye muke ba ba mu koye ba muna nan muna ganin su mun fahimci wannan Allah ya ba mu ya mana bayanin abu na wa'ana na farko kowa za a karanta mata abin da ya aikata ran tashin alkiyama daya bayan daya zaka tsaya daga kai sai ubangiji zai fada maka laifukanka da ayyukanka na alkhairi mun gane ko mala'iku za su baka littattafai littafinka a hannunka ko na dama ko na hagu zaka karanta shine fa lana qussanna alaihim bi ilmi sannan da ilimi duk abin da ka aikata bayan da zaka yi ka Musa ba da molanka ubangiji zai ma bayani ba duk abin da ka aikata daidai ne babu cutarwa a ciki sannan ubangiji ya ce sanda suke aikata abin muna nan a halarce ba muna can a boye a wani guri bane ba buya mana suka yi ba mun fahimci wannan ko wannan ayoyi da dama sun tabbatar mana cewa ubangiji subhanahu wataala yana sane da abin da muka aikata ubangiji ya ce innallaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim lalle Allah madaukakin sarki babu abin da ke buya masa a sama ko a ina ko a ƙasa shi mai ji ne kuma shi masani ne ubangiji ya ce ma yakunu min najawa salasati illa huwa rabi'uhum ba wata tattaunawa da za a yi ta mutum uku face Allah ne na kudin su wala kamsati ko mutum biyar illa huwa sadisuhum face Allah ne na shidan su wala aksara min zalika wala adana min zalika ko kasa da uku biyu kenan ko ko daya ka zauna kai ɗaya ma ka tattauna da zuciyarka wallahi Allah ya sani wala aksara ko sama da bakwai ko sama da shida illa huwa ma'ahum aina ma kanu face Allah na tare da waɗannan jama'a a dukkan da suke mun fahimci wannan kaga kenan wa ma kunna ghaibin sai Allah ya ce me fala na qussanna alaihim ko thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamati sannan sai Allah ya ba su labari abinda suka aikata ranar tashin alkiyama wannan aya ta fito tana kama da waccar aya da muka karanta cikin suratu al-a'raf inna allaha bikulli shay'in alim lalle Allah masani ne game da komai ubangiji yace ya'lamu ma yaliji fil ardi ya san abinda ke shiga cikin kasa duk wani abu da zai nitse ya shiga cikin kasa Allah ya san shi wama yakhruju minha da abinda ke fitowa daga kasa Allah madaukakin sarki ya san shi wama yanzilu minas samai da abinda ke saukowa daga sama wama ya'ruju fiha da abinda ke hawa sama duk Allah madaukakin sarki ya sani wa huwa ma'akum Allah na tare da ku aina ma kuntum a duniyar da kuke kun ga wannan bayani yana nuna mana me ilimin Allah madaukakin sarki babu wani abu da zami ya buya ga Allah subhanahu wataala ubangiji yace wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan id tufiduna fihi wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wa la fis samai wa la asghara min dhalika wa la akbara illa fi kitabin mubin ubangiji yace ba wani sha'ani da zaka kasance a cikin sa ko wani shagali ko wata dawainiya ko wata hada-hada wa ma tatlu minhu min qur'ani ko wani abu da zaka yi ka karanta alqur'ani ko wani abu da zaka karanta na abin karantawa illa wala ta'amaluna min amali ko wani aiki da zaku aikata illa kunna alaikum shuhudan fa ce muna nan a halarce muna shaida akan ku mun gane ko Allah yana kallo yana shaida iz tufibuna fihi lokacin da kuke kutsawa cikin wannan aikin cikin sha'anin ko karatun ko aikin ko hada-hadar ko menene kuke yi Allah madaukakin sarki yana sane da ku yana kallon ku yana sheda abinda kuke yi wama ya'zubu rabbika min mithqali dharrati babu abinda ke kuya a ubangijinka ko da gurgudan kwayan zarra ne zarra shine abinda ba za ka iya ganin sa da idan ka ba sai ka nemi wata na'ura ka saka tukun ka kalli abu to ko da kamar wannan ne Allah baya kuya ma Allah madaukakin sarki a kasa abin yake ko a sama kai ko da abin da yake kasa da kwayan zarra kasa da kwayan zarra wannan yake nuna mana wato alqur'ani littafi ne na mu'jiza duk da ba akan wannan darasin yanzu muke ba da malamai yan physics ne ko yan chemistry ko kuka san menene atom a wani guri ake karatun sa physics ne ko chemistry ko sai aka ce is a smallest article shine article mafi kankanta amma daga baya sai aka samu akwai nitrogen akwai menene a cikin sa akwai electron da proton ko a ciki ya rabu ke da gida nawa ya rabu gida uku shi ma to amma da farko sai aka ce smallest shine mafi kankanta daga baya sai aka samu wani abu a cikin sa mafi kankanta to sai ashe alqur'ani ya mana bayani shine zarra din Allah ya ce ko kasa da kwayan zarra kenan akwai abu da bai kai kwayan zarra ba to duk Allah madaukakin sarki ya sani mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu falana qusanna alaihim bi aimi wama kunna ghaibin muna nan muna ganin duk abin da kuke aikatawa dan haka wannan aya abin da take nuna mana cewa akwai hisabi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai mana sakamako da abin da muke aikatawa shi yasa mai aiki mai saban Allah idan ya aikata idan ya karanta littafin sa ya kalla zai yi nadama kuma zai mamaki zai ce mali hazal kitabi wa yaqulu ya wailata mali hazal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha zai ce kaito na wannan wani irin littafi ne karamin aiki da babban aiki baya bari baya kyalewa sai ya kididdige ya lissafa abu kaza ma da nayi gashi nan kuma kana kallo zaka tuna mun gane ko saboda kai ka aikata kayanka zaka ce wallahi ni nayi tabbas ni nayi zaka tuna ba zaka karyata ba shi yasa Allah ba zai zalunce ka ba wama kana rabbuka nasiya ubangiji baya mantuwa wala yazlimu rabbuka ahadan ubangiji baya zalunta kowa ubangiji yace wal waznu yawma idhin al haqq
wal waznu yawma idhin al haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina qadru anfusahum bima kanu bi ayatina yadhlimun
na'am ubangiji subhanahu wa ta'ala yana da hanyoyi da yawa na tabbatar wa mutum zunubinsa da kuma yin sakamako ba ta hanya ɗaya ake sakamako ba yanzu an yi sakamako ta hanyar tambaya ko an tambaya an isar da sako an isar a'a ba isar ba a'a an isar ba mu amsa ba shikenan iya wannan ya isa haka ne ko to bayan wannan akwai auna ayyuka sai Allah ya tabbatar wa bayinsa cewa bai zalunce su ba Allah ce wal waznu auna ayyuka ranar tashin alkiyama yawma idhin awana rana alhaqqu gaskiya ne babu ƙarya a ciki mun gane ko tabbas za a yi wannan ita ce aqida ta ahlus sunna wal jamaa akwai mizani da za a auna ayyukan mutane da ke ranar tashin alkiyama amma mu'tazila sun ƙaryata sun musa sun ce babu mizani ranar tashin alkiyama bayan ga alqur'ani ya tabbata da akwai mizani Allah ya ce wa naba'ul mawazin alqisba li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafabina hasibin. Ubangiji yace wa nadul mawazin al-qisba, za mu zo mu gindaya mu kafa wato sikeli na au ranan tashin alkiyama na adalci, wanda a wannan rana ba za mu zalunci kowace rai koda abu kankani ba, koda abinda ta aikata bai wuce gurgudan bayan zarra ba, to za mu zo da shi kuma za a auna shi. Allah ce wa kafabina hasibin, mun iya lissafi. Idan kana neman iya lissafi aka ce Allah madaukakin sarki an zo makura, mun gane ko mu ne karshen lissafi, inji Allah madaukakin sarki. Dan haka kekirkeke Allah zai maka lissafi. Allah ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah baya zalintan mutum gurgudan bayan zarra in ya aikata na alkhairi. Idan ka aikata shi aikin alkhairi gurgudan bayan zarra, Allah zai ninka ma, ba ma a baka iyala danka ba, karamci Allah zai nuna maka, sai ninka maka ladan, ninka maka ladan. Amma idan zunubi ne, iya abin da ka aikata iya shi za a auna maka, iya shi za a auna maka. Ubangiji yace faman saqulat mawazinu, wanda mizanin sa yayi nauyi. Ran tashin alkiyama idan aka zo aka daura mizanin, idan aka ga yayi nauyi, to ayyukanka na lada suna da yawa. Mun gane ko ba irin mizani na duniya bane, yana da bambanci, ba daya ya rinjayi daya bane, a'a kawai idan aka ga yayi nauyi shikenan kana da lada. Shi kuma aikin zunubi baya nauyi, kwata kwata bashi da babu. Mun gane ko, dan haka ba za ka ga mizanin yayi nauyi ba idan zunubanka suka yi yawa. Faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, wanda mizanin sa yayi nauyi to waɗannan sun rabauta. Waman khaffat mawazinuhu, wanda mizanin sa yayi sako-sako, fa ulaika allazina khasiru anfusahum, wannan su suka yi asaran kawunan su. Bima kanu bi ayatina yuzlimun, saboda zalunci da suka yi da ayoyinmu. Bi ake nufi da bi ayatina yuzlimun, ai bi ayatina yukazzibun, saboda sun karyata ayoyinmu. Mun gane ko, a baya Allah yace abi abin da aka saukar mana, sai Allah yace ga irin azabar da za a yi, sai Allah yace za a yi tambayaran tashin alkiyama, sai Allah yace za a auna ayyukanku. Wanda suka aikata ayyuka na alkhairi sun rabauta, wanda suka karyata ayoyin Allah ba su aiki da alkur'ani da hadisi ba, sun yi me, sun zalunci kansu, sun cuci kansu. Mun gane ko, yawwa. Ubangiji ya faɗa ce wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya, ko wa ma adraka ma hiya narun hamiya, wanda mizanin sa yi sako-sako to mahaifiyarsa uwarsa ita ce hawiya. Me ake nufi da uwa? Wanda zai koma wajenta, kamar yadda ɗa yake koma gurin uwarsa idan ya je ya gama gararan ba sai dawo, zai dawo gurin uwarsa, to ita ce hawiya. Me hawiya din? Allah ce narun hamiya, wata wuta ce mai zafin gaske, a cikinta zai zauna. Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga shiga wuta. Ran tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai auna ayyukan mutane. Daga cikin ayyuka da ake aunawa, akan dauki littattafan aikin a auna, kamar yadda manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya faɗa, za a zo da wani bawan Allah ran tashin alkiyama wanda ya aikata saban Allah, har za a faɗa masa ayyukan sa na zulmi da ya aikata. Amma wani abu na abin mamaki, duk abin da ya aikata na zunubi babu kafirci a ciki, bai kai ga a ce ya kafirta ba. Mun gane ko, ya faɗi la ilaha illallah tsakaninsa da Allah. Za a ɗauko la ilaha illallah a wani kati an rubuta ta, idan aka ɗora ta sai a ga sikelinsa ya yi nauyi, sai Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa sauran zunubansa. Saboda me? Saboda tauhidinsa da ikhlasinsa da la ilaha illallah nan da ya faɗa, kuma ya mutu a kanta, bai yi shirka ko ya yi kafirci ba. Wannan yana nuna mana ana mi, ana kirga ayyukan mutane, ana aunawa. Wata rana Abdullahi bin Mas'ud ya hau kan bishiya zai turo aswaki, sai kwabrinsa ya yaye, sai aka ga sarangarinsa siriri, sai wani ya yi dariya, ko wasu suka yi dariya saboda sirin tadda. Manzo Allah ya ce kuka yi dariya? Ya ce wannan kafar tasa da kuke gani, idan aka ɗauke ta ran tashin kiyama aka ɗaura ta, nauyi ne da ita. Ana nufin me? Ana aunawa. Manzon Allah yana fassara ayan da ta zo cikin suratu Al-Kahfi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, ba za mu ba su valu wajen auna ayyukansu ran tashin alkiyama. sai manzo Allah ya ce za a zo da mutum tikeke ka toto kana ganin sa kirgegen mutum amma la yazinu inda Allah ba'udata janahi bai kai fiffiken sauro nauyin sa bai kai fiffiken sauro ba a gurin Allah sai manzo Allah ya karanta wani aya wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana mizanu su ba shi da wani balu ranan tashin alkiyama mun fahimci wannan ko da haka akan dauke ka kai din su kutum a daura ka akan mizani wahalar da ka sha da ayyukan da kai da imaninka karatun alkur'aninka zati nauyi a jikinka da haka sai mizaninka sai ya nauyi wanda kuma yayi wasa ya zama mai kasala baya san karatu baya san sallah bai imani ba ana daura shi sai kaga bai kai shi fikin sauro ba gashi ka toto amma bai kai fikin sauro ba Allah madaukakin sarki ya dace da mu zamu dakata anan abinda muka karanta daidai Allah madaukakin sarki ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu daidai a ƙarshe daga cikin abubuwa da suke nauyaye mizanin mutane akwai yawaita ambaton Allah subhanahu wataala manzon Allah yace uba liman wajada fi sahifatihi azkaran ko zikran dadi ko kuma jin dadi ya tabbata ga mutumin da aka samu yawan ambaton Allah a cikin takardun ayyukansa manzon Allah yake cewa kalimatani habibatani inda Allah sake khafifatani ala lisan habibatani ila rahman sakilatani fil mizan kalmomi guda biyu Allah madaukakin sarki na san su suna da nauyi suna da saukin fada a baki amma suna da nauyi a mizani menene subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaman fadan wannan kalma takan kara nauyaya maka mizani gashi da saukin fada subhanallahi wa bihamdihi kalma daya subhanallahi alazim kalma ta biyu ga saukin fada Allah yana san su sannan in aka zo aka auna su a mizani suna nauyi sosai dan haka mu iya kokari mu nauyaye mizaninmu mu aikata ayyukan lada da mizaninmu zai yi nauyi ran tashin alkiyama domin mu rabauta da shiga gidan aljanna mu tsira daga shiga gidan wuta muna roko Allah madaukakin sarki da tantance mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.